إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يومنا يمجم بكوي وطن رمضان هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا ريهودا أربعين بكوي ci gaba da karatu muna tafsiri muna suratul nisa suratu hudu muna kan aya ta 89
a'udhu billahi minash shaitanir rajim waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله سبحانه وتعالى يا بيو ما يادا بينا و masu imani cewa wannan abin da munafikai suke bayyanawa da bakunansu na nuna cewa sun yadda da abin da kuke kai na addini na nuna kauna na nuna cewa suna tarayya da ku cikin komi ba gaskiya bane sun kudirce mummunan abu a cikin zukatansu mafi muni shine ya za a yi a ce kuma kun lalace kun zanto ka musu in ba ta fuskar ku zanto ka furai karara a bayyane wa in ma ta fuskar ku zanto munafikai irinsu kuna bayyana musulunci a baki kuma kun boye kafirci cikin zukatanku shine waddu law takfuruna kama kafaru kuma sun so sun yi buri na kafircinku ku zanto kun kafurta irin yanda suke kafirai suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala fatakununa sawaa ta yanda za ku zama wato ainihin daidai wa daida ku da su cikin kafirci kamar yanda suka zanto kafirai kuma ku zanto haka fala tattakhidhu minhum awliya saboda haka bisa wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku na cewar sun boye wani abu na kiyayya a cikin zukatansu game da ku na burinsu kullum ya za a yi a ce kun hallaka kun bar musulunci to saboda haka kada ku rike su a matsayin masoya majibinta lamari abokanan tarayya wajen matsayin cewa su ma ƴan uwanku ne musulmai ku rinka musayar soyayya da ƙaunar juna da taimakekeniya, kar ku yi haka, hatta yuhajiru fi sabilillah, har sai sun yi ƙaura sun bar garin kafirci zuwa garin musulunci cikin yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, dan manufar addinin Allah, ba wai dan manufar wani abu daga cikin ababen duniya ba. To yayin da aka samu wannan, to lalle a wannan lokaci kun jibinci lamarinsu, kun zanto tare da su, domin lalle sun zanto masu gaskiya cikin imani. Fa in tawallaw, in kuma suka juya baya ga yin hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci, daga yin imani suka tabbata kan kafircinsu da abinda suke na munafici, fa khuduhum, to ku damƙe su a matsayin bayi, wa qatuluhum, kuma ku kashe su. Wato nuri akan cewa su kafirai daman, imma dai ya zanto a samu dama a kashe su a halaka su don addinin Allah ya ɗaukaka, wa imma ya zanto kuma a samu dama a kansu ta yadda gashi an same su da rai, sai a ribace su a matsayin bayi. To shine Allah yake bayanin cewa ɗayan waɗannan halayen biyu, ko dai ku kama su a matsayin bayi, ko kuma ya zanto kun samu dama kun kashe su. Haythu wajadtumuhum, duk inda kuka same su. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira, kada ku riƙi wani daga cikinsu a matsayin masoyi abin ƙauna, ko kuma a matsayin wanda zai zanto mataimaki, wanda za ku rinƙa tarayya da juna wai ya taimake ku akan abokan adawar ku. A'a, ba gaskiya bane, su ma abokan adawar naku ne, sai dai kawai su suna bayyana musulunci suna ɓoye kafirci, saɓanin su kuma waɗancan suna bayyana ƙiyayyar da adawar ƙarara a bayyana a fili. Wato a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana cewa kar ku ga abinda suke bayyana muku na cewa sun yadda sun yi imani, a'a, ba gaskiya ba ne, daman suna tare da kafircinsu a duk yanayin da suka samu kanku a ciki. To idan yanayi ne wanda yake na ainihin kuna da ƙarfi da dama da iko, to a lokacin kuma sai su bayyana munafurci, shine ta fuskar cewa su ma sun imani, sai kuma su ɓoye kafirci. Idan kuma sun koma wajen asalin kafirai irinsu, sai su bayyana cewa a'a, waɗancan fa izgili muke musu, ba wai mun yi imanin ba ne. Kamar yadda Allah ce, wa'idha laqul ladina amanu qalu amanna wa'idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, izgilanci muke musu. Yayin da ya zama kuma kuna hali na rauni ta yadda suna ganin cewa bayan da kuka iya da su, babu wani abu da za su samu tattare da ku, to a lokacin ƙarara ma za su fito da kafircinsu, su nuna wa cewa kafiran da suke da dama ai ku ne namu, tare muke da ku, su ba ma tare da su. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana cewa kada ganin cewa kuna da iko da dama, wannan ya sa suna fitowa cewa su ma ƴan uwanku ne musulmai kurudu da wannan. A'a, kafirai ne, ko da sun zo muku da sunan cewa su musulmai ne, a'a, sun zo ne da kafirci wurinku don su amfana da ku. Haka kuma in sun bar wurin naku za su fita da kafircinsu, sun shigo da shi kuma sun fita da shi. Kamar yadda Allah ce, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, idan kuma suka zo muku sai ce ai mun yi imani, kamar yadda kuma kuka yi imani, alhalin kuma sun shigo wurinku da kafirci, kamar yadda kuma haka da kafircin suka fita. Allah ya muku wannan bayanin saboda Allah shine mai cikakken ilimi game da abin da suke ɓoyewa, shi yasa ba abin da yake ɓoyewa gare shi a kowane lokaci lokacin da kuma ku yake boyuwa gare ku har ku dauka cewa masu imani ne Allah kuma ya san ba masu imani bane shi yasa yake muku wannan bayani subhanahu wataala shine waddu law takfuruna lafazin waddu daga wadda ya waddu wuddan wa mawaddatan idan aka ce al waddu al mawadda shine soyayya wadda kuma ta kunshi buri da fata da kudai to da haka ma akan cewa waddu sun so sun yi buri ina ma a ce za ku zanto kun kafirta law za ta iya zantuwa laute masdariya sai zanto yanda zancen yake ay waddu an takfu kama kafu kama wannan alkafu littashabihi domin nuna kamantawa to amma anan tana matsayin na'at ga wani masdar wanda yake mahdhub an shafe shi ma da aka ce kama kafaru ma ita ma masdariya ce an gane da kyau da haka sai ya zama kenan waddu law takfuruna ay waddu kufrakum kama kafaru mithla kufrihim wato sun so ka farcinku ku zanto kuma kafirai kamar su ku zanto daidai wa daida ta yadda babu wani fifiko tsakaninku da juna cikin tabargaza cikin kafirci balle wani shashi ya aibata wani shashi kuma kun zama su to wannan shine abin da suke buri suke ainihin fata waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a karshe kaga sai ku zama ku da su sawa'an daidai wa daida cikin kafirci wannan fatakununa jumla ce ma'atufa akan kama kafaru fatakununa sawa'a fatakununa sawa'a an gane da kyau ba wai jawabi bane na wato ainihin laudin an gane da kyau domin inda da jawabin law ne to kaga jawabin law yakan zo bil fa'i kuma ya zanto mansub an yi masa mai annasbu an gane da kyau da sai a ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a amma da Allah ce fatakununa sawa'a wannan nuni akan cewa abinda su suke neman suke bukata kenan na ku zanto kafirai ku ainihin tabbata kafirai kamar yadda suke kafirai kamar inda Allah ce falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin kaga fanakuna jawabu mai laudin ne da a ce muna da dawowa zuwa ga duniya to fa da mun zanto daga cikin masu imani kuma ba gaskiya suke ba su kafirai ne inda an dawo da su duniyar kuma suka warware suka samu dama ci gaba za su yi cikin kafirci din bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadhibun abinda suke boyewa a nan duniya ya bayyana gare su kararar cewa ya tabbata su fa batattu ne kafirai da haka sai suke burin ina ma a ce za a dawo da su duniya Allah ce da an dawo da su kuma an mayar da su zuwa ga duniyar to da sun koma ga abin da aka hana su na kafirci na shirka na bijirewa Allah subhanahu wataala lalle su tabbas masu ƙarya ne cikin abin da suke faɗa na cewa za su yi imani za su yadda da musulunci a matsayin addinin Allah subhanahu wataala to da haka fatakununa sawa'a wannan nuni akan cewa abinda suke bukatar shine ku zanto kamar yanda suke shine fatakununa sawa'a kamar inda Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun wato sun so sun yi buri da ma a ce zaka dan musu mudahara ka rinka ha'inci kana ainihin boye abinda yake na gaskiya fayudhinun to su ma sai su ci gaba da yin hakan boye abin da yake na gaskiya an gane da kyau kamar inda yace waddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum maylatan wahida waddal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirce suka bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala sun yi buri sun so da ma a ce za ku gafala ku rabkana game da makamanku da kuma kayayyakinku da kuka tanada ku zanto makamanku yayi nisa da ku da dukkan wani abu naku da yake na tsaro yayi nisa da ku to fa yamiluna alaikum mailatan wahida to kaga a wannan lokaci sai su samu damar ci gaba da muku kwab daya wato su hau kanku hawa daya ya zanto su rusa ku lokaci daya an gane da kyau kaga shi ma wannan mai duk atsafi ne ba wai jawabi bane shine fatakununa sawa'a ta yanda za ku zama ku da su kun zama daidai wa daida cikin kafirci wa Allah subhanahu wataala fala tattakhidhu minhum awliya'a anan sai Allah ya ce to saboda haka kada ku rike su a matsayin awliya'a masoya lafazin awliya'a jam'u waliyyin alwaliyu daga cikin ma'anoninsa shine masoyi wato ainihin abin kauna wanda zaka rinka kauna zaka nuna masa soyayya kaunar kuma ta ginu akan taimako da kusantar juna da agazawa da tallafawa da damuwa da damuwarsa farin ciki da farin cikinsa bakin ciki da bakin cikinsa to kada ku rike su a matsayin haka ya zanto kuna jibuntan lamarin su ku maida su ababan wato ainihin tarayya cikin al'amuranku na ainihin addini to shine fala tattakhidhu minhum awliya'a awliya'a anan sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da lafazul littikhadhi alittikhadh cewa kada ku rike su ittakhadha yattakhidhu ittikhadha domin nuna cewa a rika anan da Allah ya hana wato rika kada ku rike su a matsayin masoya rikar da ta zama da ta kunshi karkatuwa zuwa gare su da kuma kudirce kauna a cikin zukatanku da gamsuwa cewa lalle tare suke da ku a matsayin me masoya na gaskiya to yasa sai Allah ya amfani da al-ittikhab bai ce fala tatawallahum ba fala tatawallahum kada ku yi me kada ku so su kada ku jibince su bai amfani da wannan ba sai ya amfani da lafazin al-ittikhab domin nuni zuwa ga wannan abin da na ambata tunda shi lafazin cewa fala tatawallahum saboda haka kada ku jibince su wannan zai nuna cewa kawai tsantsar jibinta ba tare da me gamsuwa da nutsuwa ta kowace fuska ba an gane da kyau duk da shi ma wannan din an hana shi ma wannan din an hana ka riki kafiri ko da rika ce ta fuskar soyayya ba ta kowace fuska ba amma ya zanto haka zai iya bayuwa ka iya gamsuwa da shi a addininka hakan ya bayu ka iya gamsuwa da addininsa to wannan bai halatta kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ya ku da suka yi imani kada ku jibinci kada ku so wasu mutane da Allah ya riga yayi fishi da su saboda sai riga sun kafirce wa Allah sun bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka kada ku kaunace su kada ku so su sai Allah ce hatta yuhajiru fi sabilillah wato har sai sun yi kaura cikin yada tafarkin Allah subhanahu wataala a bangasa wannan hatta lil ghaya nuri akan cewa wannan soyayya da wannan kauna da wannan jibinta da za ku yi musu haramun ne gare ku har sai sun yi kaura yana idan suka yi kaura to a wannan lokaci sai ku jibince su sai ku so su sai ku yi taimakekeniya tsakaninku da su, domin sun riga sun zanto mai masu imani na gaskiya, sun zanto ƴan uwanku na gaskiya cikin musulunci, cikin addini, cikin imani. To shine hatta yuhajiru fi sabilillah lil ghaya, kamar yadda Allah yake cewa qatil ladina la billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haqq hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum saghirun. Ku yaki wadanda ba sa yin imani da Allah, ba sa yin imani da ranar ƙarshe, sannan ba sa haramta abinda Allah ya haramta, manzansa ya haramta, suna bin kawai soye-soye zukatunsu ne. Sannan ba sa yin addini, addini na gaskiya, ba sa bin shari'o'i da dokoki na Allah subhanahu wataala, suna bin ababen da suka kaga wa kawukansu. To Allah ce ku yaƙe su har sai sun ba da jizya ga hannuwansu, kuma alhalin suna ƙasƙantattu, ababen ƙasƙantarwa. Kenan idan sun ba da wannan jizyar, shikenan me anan babatin me babatin yaƙansu shine hatta yu'tul jizyata. Kuma kamar yadda yazo a fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim min hadisi Abdullah ibn Umar aka yazo min hadisi Jabir ibn Abdullah fi sahihi Muslim yazo min hadisi Anas ibn Malik da dai jama'a min as-sahaba, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa umirtu an uqatilan nasa, wato an umarce ni da in yaqi mutane hatta ya kulu la ilaha illallah, ɗaya daga cikin lafazarsa, har sai sun ce babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga hatta ya kulu me kaga lil ghaya kenan, abin nufi idan sun faɗi wannan babatin me babatin kuma a yaƙe su. Wadda annas anan zamu ga lafazun ni'am, lafazi ne wanda yake ga memme, ya ga mai kowa da kowa, kafirai da munafikai, wanda a ka'ida kuma su munafikai ba a yaƙasu saboda sun bayyana musulunci, sun ɓoye kafirci, sai dai idan sun kai matakin da kafircin nasu ya fito ƙarara, ya fito fili a bayyana wajen kowa, to a lokacin sai a yi yaƙasu. To kenan kaga annas am ne mai makhsus, ana nufin mai wani ɓangare na mutanen, ba dukkanin mutane ba, wanda su ne mushrikai. Shi yasa kamar yadda ya zo ɗin min hadisi Anas bin Malik a kitabu sunan lil imam Abi Dawud da kitabu sunan lil imam Darqutni da asnanul kabir lil Baihaqi wanda ya shahara da asnanul kubra, cewa umirtu an uqatila al mushrikina, an umarce da in yaki mushrikai. An gane da kyau, kaga mushrikai daga cikin mutane suke, shi yasa sai aka ce umirtu an uqatila al nas. To haka hadisin ya zo ta hanyar jama'a min as-sahaba, irin su Anas ibn Malik, irin su Abdullah ibn Umar, irin su Jabir ibn Abdullah, irin su Abu Huraira radiyallahu anhum ajma'in. To shine nan ma hatta yuhajiru fi sabilillah, har sai sun yi kaura cikin yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, sun bar inda suke garin kafirci zuwa ga garin musulunci. To anan sai zan to zamu ga al-iktifa'u bil hijrati anil iman, wato sai aka wadatu da ambaton hijira, ba ambaci imani ba, domin nuni akan cewa samuwar hijira dalili ne akan mai akan gaskiyarsu cikin imaninsu. Mutukar suka yi kaura din, suka bar inda suke, to wannan ya tabbatar da me, da cewa lalle sun yi imani na gaskiya. Saboda ainihin yin hijira din lazimi ne mai min lawazimil iman, lazimi ne daga cikin abin da imani yake lazimtawa. To da haka sai aka wadatu da wato ainihin alhijira din ga ambaton imani, domin nuni akan cewa mutukar an sami hijira, to lalle kuwa wato ainihin imanin ya tabbata cewa imanin su wato na gaskiya ne. Sai Allah ce fa in tawallaw, saboda haka idan suka juya baya suka bijire, fa khuduhum, wannan fa khuduhum daga ainihin akhadha ya akhudhu, akhadha fi'il amr ne, masdar shine al akhdhu, an gane da kyau. To shi al akhdhu kuma yana zuwa ana nufin mai al-asru bisin, wato shine fursuna, fursuna abinda aka ribato na fursunan yaki. Shi yasa fursunan yaki din aka ce masa al-akhidh, al-akhidh shine al-asir wanda yake matsayin fursunan yaki. To al-akhazu anan kenan, kaga al-asru sai ya zanto abinda aka ribata na fursunan yaki ne, shine fa khuzuhu, wato ku damke su a matsayin fursunonin yaƙi. idan an samu kai a wannan hali waqatuluhum kuma ku kashe su wani lokaci kuma in an samu dama ku kashe su to ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su nan haythu wato ainihin zaf ne yakan nuna wato ainihin az-zarf saboda haka kuma anan ya shafi zarful zaman ya shafi me zarful makan kenan duk inda kuka same su a kowane wuri kuma a kowane me lokaci a kowane lokaci a kowane wuri in banda lokutan da aka hana me yin yaki din akwai lokutan da aka hana yin yaki shine kamar lokuta na watanni hudu masu alfarma kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir mun gane ba suna tambayar ka game da yin yaki cikin wata mai alfarma ana nufin watanni guda hudu masu alfarma to kace da su lalle yaki a cikin su waɗannan watanni guda hudu masu alfarma to laifi ne babba duk da kafircin da su kafirai suke yi da toge mutane ga tafarkin Allah da shirka to yafi wannan laifin girma kuma wajen Allah subhanahu wataala to waɗannan watanni guda hudu sune watan Zulhijja Zulqa'da sai kuma Al-Muharram da watan wato ainihin Rajab to ba a yin yaki a cikin su kamar yadda Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin to arba'atul hurum sune waɗannan watannin kamar yanda yazo min hadisi Abi Bakara Nufay' bin al-Harith al-Thaqafi radiyallahu an kamar yanda yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim wa fil musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal to waɗannan watanni wato ainihin ba a yin yaki a cikin su sai dai idan ya zama da cewa su kafirin sun yaƙe ku idan suka yaƙe ku a ciki to kuma anan sai ku yaƙe su shine ash-shahru haramu bish-shahril harami wal hurmatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin wato wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma wata mai alfarman da ya wuce ba ku samu kun yi umara ba saboda kafirai sun hana ku sun katange ku ba ku samu kun yi umara a wannan watan mai alfarma ba har ya wuce to ai kun ci riba wannan umarar da kuka yi a shi ma wannan watan mai alfarma daidai kuma take da waccan ne saboda haka kuma alfarma ba ta fi alfarma ba kowace alfarma kisasi ake sai Allah ce saboda haka wanda ya ketare iyaka a kanku cikin waɗannan watannin masu alfarma kuma ku ketare iyaka a kansu wannan nuni akan cewa inda kafirai za su yaƙe ku a cikin su to sai ku yi me sai ku yaƙe su wannan kaga ya shafi me zarful zaman kenan sai kuma zarful makan wato wurin da bai halatta a yaƙi sai dai in su kafirai sun yaƙe ku a wurin shine al-masjidul haram harami mai alfarma na Makka anan bai halatta a cikin harami ka yaƙi kafirai sai dai idan sun yaƙe ka kamar yadda Allah ce waqatuluhum haythu thaqibtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin idan sun yaƙe ku sai ku yaƙe su amma in ba haka ba to bai ainihin halatta in banda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an bashi wannan damar shi halalle gare shi wanda yake banta da shi ya iya yakar wanda ya so amma a gurgurdan wata sa'a da Allah ya bashi wanda yana cikin ma'anar fadin Allah subhanahu wata'ala cewa wa anta hillun bi hadzal balad mun gane ba kai wato hillun halalle an halatta maka ya halatta gare ka ka yaƙi wanda ka ga dama bi hadal balad a wannan gari na Makka a wannan harami wanda yake mai alfarma a wannan sa'a din da Allah ya baka dama akan ta kamar yanda ya tabbata min hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim yake cewa lalle inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah subhanahu wataala ya haramta maka ya sanya ta a matsayin harami wanda yake mai alfarma saboda haka bai halatta a yaki a cikin ta sai dai ni Allah ya halatta mu wata sa'a kwaya daya zai iya yin yaki zai iya yaka duk wanda naso cikin wannan sa'a ne to wannan hukunci ne wanda yake banta da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to in banda waɗannan fuskokin to a duk inda kuka same su ku yaki su shine haifu wajattubu sai Allah ce wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki wani daga cikin su a matsayin masoyi ko wanda yake wato a dashi mataimaki wanda zai taimake ku akan abokan adawa wato wannan at-takrar da aka samu anan min babu tawkid ne domin karfafa zance an ce fala tattakhidhu minhum awliya sai aka kuma kara cewa wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira aka maimaita hannu domin karfafawa dan nuna cewa abin abinda wanda yake ya kai mutukar muni rikar wato kafirai abokan adawa a matsayin masoya a matsayin ababan kauna to idan muka duba ayar Allah subhanahu wataala da yace waddu law takfuruna kama kafaru wato kuma sun so sun yi buri wannan zai zamana a sakamakon hasada saboda hasada da kiyayya da kulli da yake cikin zukatansu na abinda Allah ya yi wa musulmai na imani na musulunci na falala na daraja na fifiko wannan abin sai yake damunsu saboda haka hasada sai ta kama su to sai suke buri suke fatan ya za a yi ma a ce kuma kun yi me kun bar musulunci din kamar abinda ya shafi yahudu kenan kamar inda Allah ce wadda kathirun min ahlil kitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasbahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir da yawa daga cikin ahlul kitab musamman yahudawa da masu kristocin kansu sun yi buri sun so ina ba a ce za su mayar da ku kafirai bayan imaninku saboda tsantsar hasada da suke da ita a kanku da kiyayya sai suke burin ina ma a ce kuma kun bata kun zanto me kun halaka kun lalace zai zanto kuma saboda ainihin kasancewarsu suna kan bata to saboda zantowarsu akan bata kar ya zanto su kadai ake gari batattu ake aibatawa to sai su so samu abokanan tafiya kawai dan san barna ta yawaita dan kuma kokarin me kare kansu da wanke kansu an gane da kyau ya zanto ba su kadai za a kalla a matsayin mabarnata ba a ai ga su wani su ma mun yi tarayyar su cikin barna sannan kuma daban suna san barnar kawai ta yadu a cikin al'umma burin su kawai barnar ta yadu su yawaita adadin mabarnata a ban kasa saboda shedan ya riga ya kama su sun zama nasa an gane da kyau kamar inda Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah subhanahu wataala yana nufi da wannan bayanai da wannan abubuwa da ya bayyana filla filla daki daki dan ya karbu tuban ku ne wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati amma wanda suke bin sha'awoyi yan san zuciya yan barna mabarnata to su suna nufin fa anta milu maylan azima ku karkace karkacewa mai girma ku bar tafakin shari'a burin su kawai a saba wa Allah burin su a bijirewa abin da yake na gaskiya burin su ai ta yada barna to dan haka nan da Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru din zai shahu bangarorin biyu gaba daya saboda hasada sannan kuma saboda san me barnar ta yadu cikin al'umma dan ya zanto ba su kadai za a rika kalla a matsayin mabarnata ba ba su kadai za a rika aibatawa kuma kun zanto ka basu sai zama da babu wani fifiko tsakani to anan kuma sai Allah subhanahu wataala yayi amfani da waddu law takfuruna al-waddu shine at-tamanni sun so sun yi buri domin nuni akan cewa wannan buri ne shi kuma buri na abu ai bai zame samuwar abu wato duk da sun yi burin hakan amma abin da suka borata kuma ba zai samu ba saboda idan imani ya riga ya tabbata cikin zuciyar bawa
ya inganta, to babu wani abu kuma da yake canja masa wannan imani din. Don haka sai Allah ya kira yi abin da mai da buri, shi kuma buri ai kaga bai nuna cewa kai mai ka samu, shi yasa mai amsa sunan mai buri, an gane da kyau. To haka imani yake, dan nuna cewa duk da suna buri din, suna so, suna ta kokari, amma wannan fa ba zai haifar da komai ba, sakamakon mai imani ya riga ya tabbata cikin zukatan masu imani. Don haka hakan ba abin da zai kara musu sai kara mai sai kara tabbatuwa cikin imani. Shi yasa kamar yanda yazo min hadisi Abdullah bin Abbas fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, Hirakal da yake tambayar Abu Sufyan Sakhru ibn Harbin kafi Muslimta, yake cewa to daga cikin wanda suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akwai wanda yake yin ridda kuma daga baya bayan yayi imani ya bar addinin saboda kawai an fusata shi, saboda yaga an masa ba daidai ba? Sai yace a'a babu. Sai yace to ai haka lamarin imani yake, idan ya taku da yalwar kirji, ma'ana idan zuciya ta karbi imani, imani ya yalwaci zuciya, to ba inda za a yi kuma wannan imani ya fita. Wannan hirakan ne yake bada wannan shaida. To yasa sai Allah ya kira hakan da buri, at-tamanni, da nuna cewa masu imani fa suna nan akan imaninsu, duk da ba za su gushe ba, suna ta kokari su kafirai da ƴan baran dan su cikin munafikai, suna yaƙar ku ganin cewa sun raba ku da addini ne. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba, suna yaƙar ku har su mayar da ku gabarin addinin ku in sun sami iko akan haka. Za su yi ta kokari ta hanyoyi mabambanta juna, ta salo iri-iri, ta matakai iri-iri, hanyoyin da ba kuwa tunani ba kuwa tsammani za su bi wajen ɓata muku ɗabi'u na gari, wajen lalata harkar ilimi na addini, wajen zubar da ƙimar malamanku na addini, wajen sanya harkar duniya ta zanto kan gaba da sauran al'amura, wajen haifar da bid'o'i cikin addini da ƙoƙarin yaƙar sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka za su yi ta ƙoƙari, to amma wannan ba zai yi ba, ba zai yi ba. Shi da Allah ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhashawhum wakhshawni. To fa a yau kafirai sun yanke tsammani daga addininku, daga cewa za ku bar addini. To a yau waɗanda suka kafira sun yanke tsammani, saboda mai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Duk kokarin da suke ga addini ya riga ya cika, musuluncin ya tabbata, to da haka sun yanke tsammani. Amma wannan ba zai hana ba kuma su ci gaba da mai da kokari na ƴan baya, suna kawo abubuwa. Amma waɗanda kuma suka riga suka tabbata akan imani, bayan da za su yi da su, to a lokacin kuma sai sharri ya biyo baya da ɓatanci da yaƙarsu, tunda sun riga sun yanke tsammanin cewa waɗannan fa ba za su bi mu ba, bayan da za a yi mu kawo da su daga tsantsar addini, to a lokacin kuma sai a yaƙe su, sai sharri da ƙage. Waɗanda kuma suka mara musu baya ko da da sunan cewa malamai na addini, to su kuma sai su yi ta ƙarfafa su, su yi ta nuna cewa su ne ma mafiya ilimi, su ne mafiya girma, su ne mafiya daraja, a yi ta yaɗa su, saboda sun zama ƴan barandansu. Wanda kuma suka tsaya kan gaskiya, to kullum ana ta ƙuntata su, ana ta yaƙar su, saboda kada sautinsu ya fita, mutane su gane addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To ba za su gushe ba, suna haka dare da rana. Mafitar shi ne ikhlasi da ilimi, tataccen ilimi. Shi ne waddulau takfuruna kama kafaru, da haka fatakununa sawa'a, ku zanto kenan ku da su kun zama daidai wa daida cikin kafirci. To a bisa wannan abin da suke bayyana muku na cewa ku masoyansu ne, suna ƙaunar ku, kar ku rudu da wannan, kar ku rike su a matsayin masoya, yaudara ce, ba gaskiya ba ne. Domin ga abin da suka ƙudurce a zuciyarsu na ƙiyayya gare ku, shi ne su raba ku da addini. Ko da kuwa wani lokaci sun yi sifitar baka, sun bayyana wani abu da za ku iya gane cewa maƙiyanku ne, to fa abin da suke ɓoyewa a cikin zukatan nasu ya fi wannan. Saboda haka kar ku riƙe su a matsayin masoya, kar ku yarda da su. Kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma'anittum kad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Ga dai ba ku kina, shi kadai ne yazo da haka, shi ne tulo, inda ya kadi bayyana lakumul ayati to sai dai ka dan ce la'allakum amma nan ne kadai in kuntum ta'qil an gane da kyau gade ba goken farda ke tulo ga arma can ira da ya mana bashir na tuna maka tsangaya ko ko akwai nabi to shine Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki bidanatan wasu mutane a matsayin yan ciki wato wanda za a rake ya banta da su ana tattauna abubuwa na sirri a matsayin masoya wanda kuma su ba ku bane su ba ku bane a hakika amma a zahiri suna nuna cewa ku din nasu ne su ma naku ne amma min dunikum ku ba su bane su ba ku bane la ya'lunakum khabala in suka samu dama ba za su takaita muku wani abu na barna ba a kullun kokarin su cutar da ku su wargaza ku su karya ku su lalata ku waddu ma'anitu duk abin da yake matsala ce gare ku wahala ce tashin hankali ne fitina ce musiba ce gare ku to su abin da suka so kenan kuma suka borata an gane da kyau sabanin dagowar muminai an gane ba da ainihin me sauran masu ibadi na kowane lokaci su duk abin da ya shafi dan uwansu musulmi na alkhairi suna farin ciki duk abin da ya shafi dan uwansu na sharri suna bakin ciki to su waɗannan in alkhairi ne su yi bakin ciki in sharri ne kuma sai su yi farin ciki sabanin masu ibadi saboda su masu ibadi haka suke domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai duk abin da zai zama matsala ga masu imani to wannan abin yana yi wa manzon Allah nauyi manzon Allah yana samun damuwa akai sabanin kuma su kafare waddu menene ma'adittu shi kuma manzon Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam to haka kuma wanda suka bi turba ta manzo Allah su ma haka suke sai Allah ya ce adawa da kiyayya ta bayyana daga bakunan su amma abin da kirazan su suka boye ya mafi girma sama da abin da suke bayyana muku Allah ya bayyana muku waɗannan ayoyi filla filla daki daki don ku gane ku fahimci cewa waɗannan fa makiyan ku ne in kun zanto ku masu hankali ne ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ينزو الله تكو ينزو إنهم كي سو الهال سو باسا سنكو ku kuna yin imani da littafi gaba daya na Allah subhanahu wataala wanda wannan shi ya ja wannan kiyayya da suke muku amma yanzu ai kuma ku so su zo kuma sun kafirce idan suka gamu da ku sai su ce mun yi imani amma idan suka keɓanta suka bar ku sai suna ciza kan yatsunsu saboda kiyayya da jin haushi akan ku sakamakon ku kun yi imani sai Allah ya ce kace da su ku mutu da jin haushin ku da kiyayyar ku Allah shine mai cikakken ilimi game da ma'abotar kirazuna wato zukata Allah shi ya san abin da yake cikin su shi yasa yake muku wannan bayani subhanahu wataala saboda dan mu'mini su ga tayayyin su kasurudu da yudara masu yudara wanda yi mamakin yawaituwar masu irin wannan sifa cikin wannan al'umma din wasu ma da sunan malinta amma tsantsar munafikai ne saboda zaka same su da sifa ta ainihin hasada sifa ta yakar dukkan wanda bai kan tsari irin nasu to wannan kaga duk sifa ce ta me ta munafikai abinda yake jawo wannan kuma shine mai adamul ikhlas rashin ikhlasi su kansu munafikan me ya jawo musu wannan abin ai adamul ikhlas me ya kawo kuma adamul ikhlas shine san duniya sa duniya gaba da fifita ta to shi yake haifar da wannan shi yasa zaka ga wasu barnar da suke da sunan malinta to wato ta tsara barnar da wani ma yake yi da sunan cewa shi kafiri ne tunda shi wancan ana gani kafiri ne ya riga an san matsayinsa wannan kuma ana gani ai malami ne mai yawa ma yana da awar cewa shi malamin sunna ne amma irin barnar da yake yada wa cikin al'umma da kuma tasirin barnar ta tsara ta wacce saboda shi ana kallon sa malami bal ma ana kidaya shi cikin malamai na sunna shi yasa rashin ikhlasi rashin nufatar Allah da ilimi da neman da Allah wannan dishi ya haifar da fasadul akhlaq da khalal kabir cikin masu danganta kansu su daliban ilimi ne wajen siffanta da ƙarya da yaudara cin amana ha'inci kiyayya jin haushi kawai ba abin da ya kai wuta amma haushin ka yake to saboda aljanna saboda sallar dare da kake yi saboda karanta alqur'ani saboda ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba dan wannan bane saboda me saboda duniya yana ganin cewa wani matsayi ne zaka taka ka zama kishiyarsa ko ana ganin kai gaba kake da shi kaga abin ya kuma duniya kaga an samu sifa ta munafurci din kenan shi yasa wani lokaci da kama yi hulɗa da wani wanda yake kiran kansa ɗalibin ilimi ko malami to gara kai hulɗa daga magarin mutum ya fi sauki saboda da yawa ga magarin mutane in dai ba sun samu lalacewar tarbiyya ba to za ka samu suna yin mu'amala ne da gaskiya ba da munafurci ba da yaudara ba in har ka ga gama gari yana mu'amalantarka da munafurci da rashin gaskiya to ainihin ɗabi'arsa ta samu matsala ne ya canja daga asalinsa an gane da kyau amma wanda yake kiran kansa ɗalibin ilimi da dama ko mai kiran kansa malami tunda manufar ta zama mummuna duniya ake nema to sai ka same shi da miyagun abubuwa marasa kyan gani da yawansu amma akwai mutanen kirki daga cikinsu wanda tsayayyu ne wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufarsu shine addinin Allah subhanahu wataala amma ma aqallahu yi mamakin karancinsu saboda duniya din ta zama ita ce mama auni gwargwadon abin da yake da shi da duniya shi ne gwargwadon mai ma'aunin darajar ka ka ga munafikai din akan wannan suke yanzu sa Abdullahi ibn Ubay da ake magana yanda suke tsayuwa a sallah suka barge mu suke cika sahu suke abubuwa ai da yawa wanda yake gani a yau da ake cewa ahlus sunnah ne ba su da wannan amma tare da kan munafikai ne kuma bal ra'sul munafikin ne ma saboda haka mu gyara zukatanmu mu kyautata alaƙarmu da Allah wajen ikhlasi da tsoron Allah subhanahu wataala shine fatakuna sawa bala tattakhidhu minhum awliya to saboda wannan sifa da suka zanto akan ta kafirci sai Allah ya hada cewa to kada ku rike su a matsayin masoyanku ba wai dan zanto su yan kabila kaza ba ko dan zanto su yanayin halittar su kaza ko zanto su yan gari kaza a saboda wannan kafirci din wato nuni akan cewa dukkan wata kiyayya ana kullata ta ne dan mai dan addini domin addini shine a'azzu shay'in abin da yake mafi girma kamar yadda Ar-Razi ya yi nuni zuwa ga haka a tafsirinsa At-Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib da haka dukkan wata kiyayya dukkan wata rigima za a yi ta ne akan addini saboda haka kusancinka da mutum in dai ya zanto ya bar addini to wannan kusancin ba zai yi amfani ba wajen wainan yana kusa da kai ka rike shi a matsayin masoyi mafusunci ba zai yi ba haka ne santar mutum daga kai mutukar yana kan addini ya tsaye kan addini tsayuwa ta gaskiya to wannan kuma za ka so shi ka ƙaunace shi ka yi tarayya da shi ka yi taimakekeniya da shi cikin ayyuka na alkhairi wancan kuma kafircin ya yi mai ya nisantar da shi daga kai amma kuma bai hada yin wasu abubuwa na mu'amaloli yau da gobe na kyautatawa saboda haƙƙul ƙaraba haƙƙi na kusanci mutukar hakan ba zai yi bayi ba kuma zuwa ga sabawa Allah subhanahu wa ta'ala shine wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kenan to shine fala tattakhidhu minhum awliya kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultana mubina ya ku wanda suka yi imani kada ku riki kafirai a matsayin masoya ku kyale masu imani shin kuna so ku sanya wa Allah wata hujja bayanan ya ce a kanku na ya kama ku a kan cewa ku ma kun tabbata kan bata duk ba haka mana mai za ku so su ga 'yan uwanku masu imani ku so su wanda asali muminai masoya juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai masoyan juna ne shashinsu yana son shashi wannan shine asali to na me za ku bar ƴan uwanku masu imani ku so wasu wanda suke kafirai kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhalin sun riga sun kafir cewa abin da ya zo muku na gaskiya, to taya kuma za ku rike su a matsayin masoya? Bacin makiyana ne, makiyanku ne, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Shine fa la tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا رغورا بياني وبسيم الدورة إن شاء الله وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين إن شاء الله من هذا تبع تو باني سيئن كرنت كوك مضاء كرنت تو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دكاريسن ديكي يا تبت زواج مزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزاك فهجانشي imma ya tabbata bi isnadin sahihin wa imma ya tabbata bi isnadin hasanin ko salih ko jayyid wa ma shabaha zalik shine ake cewa alhadisi alhadithul maqbul wa da zaka ba hujja da shi fi bab alaqaid wa fi bab alahkam abami na aqida da kuma babi na hukunci hukunci wanda mun yi wannan bayanin a shekara da ta wuce akan abin da ya shafi me الأحاديث الآحاد من جانبا مي مجانا كم وانا توانا شيني نعم
نعم وانا يكتوى السلام عليكم مالا منيني حكونتين أزمين وان ديسا تراري أبوسكا دقبائي سيكي جين تاشين سأتكي موكو برانسا
ابن دي دي بي كماتا با ما بابو كومي با ابن دي شاف أزمين سا أزمين سا ينانا دان ينازم وانا تاشين تراري دي babu komi akan wannan. Na'am.
Sai tambaye su tabi yake cewa shin ya halatta mace ta yi taimama idan ta ji tsoron fitar lokaci bayan ta gama jinin al'ada?
To wannan mas'ala ce wanda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za ta iya yin taimama din dan tsoron fitar lokaci, wanda kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma abin da ya zaba kenan, kamar yadda yake a Majmu'ul Fatawa. Wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa ita ai at-tayammum ana yin ta ne saboda wani uzuri wanda yake karbabbe, shi kuma uzurin karbabbe Allah ya bayyana shi, shine imma ya zanto an rasa ruwa din falam tajidu ma'an fatayammam, an gane ba an rasa ruwa to a lokacin mutum sai ya taimama, ko kuma hali na me na rashin lafiya, hali na rashin lafiya ta yanda idan kai amfani da ruwan zai kara maka rashin lafiyar, zaka samu matsala, to a wani lokaci sai kai me sai kai wato ainihin taimama. To da haka wannan kuma fitan lokacin da zai yi ba wai fitan lokaci bane da gangan, ya fita ne da uzuri na me na shari'a, shine yin wanka da shari'a ta dora miki nake sakamakon janaba ko sakamakon mai jinin al'ada, an gane da kyau? Saboda haka wajen yin wankan koda ya bayi lokacin ya fita, to ake kina da uzuri, ba wai ya fita bane da me da gangan da ganganci. To da haka jumhurul ulama suna ganin cewa kawai lalle ta yi wankanta, koda yin wankan haka ta yi alwala, in alwala ce koda yin alwala zai bayi zuwa ga lokacin ya fita, tana da uzuri, zai zanto kuma ta yi sallah ne a kan lokacinta domin lokacin ya fita da me da uzuri, kamar yadda hadisi ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa wanda ya mantuwa ko bacci da sallah har lokacinta ya fita, to lalle lokacin da ya tuna ko lokacin da ya farka shine lokacinta. Kaga wannan annisyanu da annoma a matsayin me uzuri ne, an gane da kewa, tunda ba da gangan bane. To ita ma haka wannan wankan da za ta yi, wanda har wankan ya ja lokacin sallar ya fita, lalle tana da me, tana da uzuri, tunda ba da gangan bane ta tsaya ta yi wankanta. To wannan shine abin da yafi zama wato ainihin daidai. Na'am.
na'am sai wanda yake cewa bayan yayi sallama yake cewa Allah ya saka malan da alkhairi wace hanya mutum zai bi wajen kaucewa riya cikin ayyuka domin wani lokacin mutum zai yi wani aiki amma da kyakkyawar niyya sai kuma kaji an koma gefe ana zundan cewa riya ce
mutukar mutum yayi aikin sa da kyakkyawan niyya shi ya san domin Allah yayi to koda wani abu ya zo masa na waswasi cewa kamar ya ne kawai yayi al-isti'aza ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala wannan shaytan ne kawai ke kawo masa wannan dama shine alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai ne nemi tsarin Allah subhanahu wataala wa imma yanzagannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu samiu alim suratul a'raf to idan kuma a'a wasu mutane da suka koma gefe suke su kansa suke cewa ai dan riya ne to wannan kaga alama ce ta cewa su din munafikai ne domin sifa ce ta munafikai in bayi na Allah suka aikata aikin kirki gurgudan ikon su sai su koma gefe kuma suna su kansu an gane ba suna aibata su suna nuna cewa ai ba dan Allah suke ba riya ce ai kamar yadda suratul toba ta mana bayani akan haka to wannan shine wannan kada ya dame shi to babban abin da zai taimaka mutum kuma yin abu domin Allah shine abu na farko addu'a ya rinka roƙon Allah Allah ya datar da shi duk abin da zai yi domin Allah subhanahu wataala abu na biyu shine halarto da girman Allah cewa Allahu akbar yayin da ka zo sallah ka ga fa duk wani mai girma duk wani mai matsayi to Allah ya fi shi saboda haka ba kowa da yake gaban ka ba a wani lokacin sai Allah kana ganin cewa Allah shine gaba da kowa dama ai tunani da tsammani da neman yabo ko wani abu ko kaza shi yake sa ake riyan ai to sai kana ganin cewa Allah kuma ai gaba yake da kowa yafi kowa kana halarto da girman sa sannan abu na uku kana kuma tuna cewa fa zaka koma zuwa ga Allah kuma in ka koma zuwa ga Allah fa duk abin da kai ba dan Allah ba zaka samu sakamako a kansa ba sannan abu na hudu kana ganin cewa mutane ba za su iya ma komai ba yau aka ce ka fadi ka mutu kai kadai za a ji abin ne to ne me za ka yi aiki domin su an gane da kyau sannan kuma abu na biyar wato ainihin yawaita karanta tarihin bayin Allah nagari an gane da kyau wannan a takaice kenan ita kuma riya da ikhlas ba ta da alaka da boye abu ko bayyanawa yana da alaka da zuciya ne wani zai iya boye abin amma kuma riya dai dan a fada ce ai shi wani alherin sa ma boyewa ke shi wannan yake bukata wani kuma a bayyane yake abin sa amma kuma saboda Allah yake saboda mutane su yi koyi ibn qayyim yayi wannan bayanin a madarijus salikin cewa riya ba ta da alaka da bayyana abu ko boyewa tana da alaka da zuciya ne sai dai kawai akwai mutane masu kima masu daraja kuma wannan in zaka musu alheri ka musu aboye saboda tsare alfarmasu amma a zo ana haskawa a hoto ana bidiyo wai malamai na addini dan siyasa yana raba musu kuɗi wannan wulakanci ne to zauci amma abin da ya ba su suka wulakanta kansu me kuɗi kuma kuɗin banza kuɗin ka ne ba ruwa mu da kuɗin ka gurgurdan sanka da Allah da sanka ga manzon Allah da sanka ga gaskiya gurgurdan yadda kake kimanta mu gurgurdan zamu kimanta ka ba ruwan mu da kai me za ka yi mana to amma malami na addini da wani malami na addini wai an sa su suna layi ana raba musu kuɗi suna jinjina ga dan siyasa wanda kuɗin ku ne ba kuɗin kasa ne maimakon ku karɓa ku ce muna jiran sauran yau za ka kawo sauran muna da haƙƙi a ciki amma ana yin hoto ana yaɗawa wannan walakanci ne da tozarta addinin Allah subhanahu wataala saboda haka duk dukiyar ka duk matsayin kudin ka in zaka dauko kudi ka bamu da walakanci zamu dauki kudin ka mu yafa maka shi a fuska ba ruwan mu da kai amma in zaka mutunta addinin Allah to kafi kowa kima kuma a wurin mu sai wanda yake mai matsayin irin naka to wannan shine zaman lafiya Allah ya datar da mu na'am
na'am
shikenan
ya koyi tambaya lokaci
yayi ko سبحانك اللهم وبحمدك نسكت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين